منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باي هو مسلمي إنا يمنى جيسوا تاع الدين المسلم في السلام عليكم ورحمة الله إنا قوديا بأبنجي سبحانه وتعالى واندي كارم أولنا الفيلين عن بركة أيو واندى الساسية تلهدي shida ga watan Ramadan a wannan shekara ta 426 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina yinin da shine yini na tara ga watan goma shekara ta 2005 miladiya ina godiya ga Ubangiji ta'ala da ya bani ansar da ya bani ikon ansa wannan gayyata da aka yi daga kungiyar mata musulmi wato famon reshen jihar Yobe wannan gayyata an mun irin tabara a lokaci makamancin wannan a cikin watan Ramadan amma kuma saboda rashin lafiya ban samu daman zuwa ba a yau na zo da wuri na zo tun misalin karfe 9:20 a daidai lokacin da 1/3 wannan taron ba su zo nan wannan wuri ba waɗansu dalilai suka fitar da mu daga cikin wannan wuri ne da mai girma mataimakin gwamna wanda shi ne dalilin da muka ɗan zo kuma a makare daga baya matakiyar da aka ce zan yi magana a kai su wane ne mata musulmi ko menene hakikanin mace musulma siffofinta ɗabi'unta halayenta yaya ayoyi na alƙur'ani mai girma da hadisan manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama suka shata yadda ake so kiyamace ta kasance wannan shine abin da zamu yi magana sai a yau na kasa magana zuwa gida biyar cikin magana na farko alaƙar mace da ubangijinta cikin magana na biyu alaƙar mace da kanta a karan kanta cikin magana ta uku alaƙar mace da iyayenta sannan cikin magana ta hudu alaƙar mace da mijinta sannan cikin magana ta biyar alaƙar mace tsakaninta da ƴaƴanta idan akwai sauran lokaci zai kawo cikin magana ta shida alaƙar mace tsakaninta da ƙawayenta na farko alaƙar mace tsakaninta da Ubangiji subhanahu wa ta'ala mahaliccinta a wannan fuska so ake mace ta zanto mai imani cikakken imani imani da Allah imani da dukkan abin da ya wajaba a yi imani da shi yadda da Allah subhanahu wa ta'ala a matsayinsa na abin bauta ba abin bauta bisa ga cancanta sai shi mahaliccin da ya halitta kowa ya samar da komai ta yi imani da littattafai da Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya saukar a zamanna daban-daban da annabawan da Allah subhanahu wa ta'ala ya turo a lokuta daban-daban ta yi imani da littattafai da mala'ikun Allah subhanahu wa ta'ala mala'ikun da Ubangiji subhanahu wa ta'ala ne kaɗai ya san yawansu tare da bambance sunayen waɗanda alƙur'ani ko hadisi ya bayyana sunansu da bambance ayyukansu kamar mala'ika Jibril da wannan sunan aikinsa kuma shine jakadan Allah zuwa wajen annabawa don isar da wahayi kamar Mika'il da wannan sunan aikinsa kuma shine aka dorawa nauyin kula da saukar da ruwan sama da kuma fitar da tsirrai kamar mala'ika Israfil wanda Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya dora nauyin yin busa a kansa shi zai yi busa ta farko wadda kowa zai mutu kuma shine zai yi busa ta biyu wadda kowa zai tashi a ranar tashin kiyama don hisabi gaban Allah kamar munkarun nakir waɗanda su suke yin tambaya ga dukkan mutumin da ya mutu bayan an binne shi a cikin makabarinsa yadda da mala'ikun da suke rubuce ayyukanmu da maganganunmu, wa inna alaikum lahafizina kiraman katibin ya'lamuna ma tafalun ma yamtir min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Yadda da dukkan abin da ya wajaba imani ne, ana san mace musulma ta zama haka, duk abin da Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya lissafa ta a matsayin daya daga cikin rassa na imani, to ta yadda da shi a matsayin reke da imani, a matsayin gaba ta imani, ta yadda da shi a matsayin gaba ta imani. Manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya bayyana a cikin hadisi sahihi, imani yana da bangarori 60 da doriya. A wata riwaya yace 70 da yan kai. Mafi girma daga cikin bangarorin imani kalmar la ilaha illallah muhammadur rasulullah. Mafi zama karami a cikin bangarorin imani imafatul adha anil tariq, kawar da dukkan wani abu mai cutarwa daga kan hanya, kamar mutum yana tafiya ya ga kwalba ko dutse ko kusa ko dukkan wani abin da idan mutum ya taka zai iya cutuwa, abin na iya masa lahani, mutum ya tsaya ya kawar da wannan abu, ɗaya ne daga cikin bangarorin imani. To wajibi ne ga musulma ta zama haka, ta yadda da dukkan bangarorin imani, ta yadda da dukkan abin da ya wajaba imani. Sannan na biyu, ta zanto ba ta sakaci wajen sallah, salloli guda biyar a yi ne da Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya wajabta, waɗanda saboda mahimmancin wajabcinsu ba a wajabta su ba a ƙasa shirin yadda aka wajabta sauran ibadoji, sai da aka yi isra'i da mi'raji da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Isra'i din ita ce tafiyar dare daga Makka zuwa Baitul Maqdis, tafiyar da ta kai tafiyar wata ɗaya idan da za a tafi a ƙasa ko a kan doki ko a kan rakumi. Mi'raji din ita ce daga Baitul Maqdis zuwa sama har zuwa saman bakwai, a nan ne inda aka wajabta sallah a daren isra'i da mi'raji don saboda mahimmancinta. A karan fari an wajabta ta a matsayin sallah 50, aka rinka rikewa har ta dawo a matsayin sallah 5. Ubangiji subhanahu wa ta'ala yace da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, ba na canja zance, tana nan duk da adadinta ya dawo sallah 5, amma ladan zai zama ladan sallah 50, ma yubaddalul qawlu ladayya, dan ba na masa zance, inji Allah subhanahu wa ta'ala. Wannan ke nuna muhimmancin sallah. Da haka Ubangiji ta'ala ya mayar da ita rukuni daga cikin rukunan musulunci guda 5. Da haka mace musulma ba ta sakaci da sallah, daga lokacin da ta san cewa ta zama baliga, ta san sallah ta zama wajibi a kanta, sawa'un ta yi aure ko ba ta yi aure ba. A yadda aka saba a rayuwa ta gargajiya, da mace ba ta fara sallah sai an yi mata aure, wata ma ko an yi mata aure ba ta fara sallah sai in ta yi haihuwar fari, wata ma sai ta yi haihuwar ta biyu. To wannan gargajiya ce da al'ada, amma a koyarwa ta addini daga lokacin da ya mace ta zama baliga, to sallah ta zama wajibi a kanta da sauran wajibai na addinin musulunci. Takan zama baliga ne kuwa tun daga 'yar shekara 12 ko 13, wani lokacin ma kafin ta kai haka. Bayan sallah ta farilla guda 5 a yini, wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace tana kankare zunubi, tana ɗaukaka darajar bawa, mace musulma tana yin salloli na nafila, domin salloli na nafila mahimmancin su shine suna cike gefen da aka samu a salloli na farilla. Salloli na nafila kuma daraja-daraja ne, mataki-mataki ne. Sallar shafa'i da wutri ita ce sallar da tafi kowace girma daga cikin sallolin nafila, shi yasa manzon Allah baya barinta ko a cikin halin tafiya ko a cikin halin zaman gida. Daga nan gurin raka atan al-fajr, wanda manzon Allah yace khairun min ad-dunya wa ma fiha, ta fi duniya da abin da ke cikin ta alkhairi. Daga nan gurin sai sallolin da ake kira ar-rawatib, ar-rawatib, ar-rawatib sune salloli raka 12 da mutum ke yi a cikin yini, wanda hadisi ya tabbata cikin sahihu Muslim cewa dukkan bawa mumuni da zai tsare a raka 12 a cikin yini, Ubangiji ta'ala zai gina masa wani katon gida a cikin aljanna. Waɗannan raka'o'i 12 a cikin yini, mutum zai raka 6 a lokacin azhar, wato raka 4 kafin azhar, 2 bayan yayi sallah azhar, ko kuma yayi 2 kafin azhar, 4 bayan yayi azhar din, sannan bayan sallar magariba kuma yayi 2, ya zama takwas kenan. Bayan sallar isha'i yayi 2, sun zama 10 kenan. Daga nan sai guda 5 can da nayi magana dazu, wanda zai yi bayan alfajir ya ke so kafin sallar asubahi, daga tsakanin alfajir kenan, kaga sun zama raka'a 12. Waɗannan su ne ake kira rawatib. Daga nan gurin sai salatul duha, sallan walaha, wadda al'adanta galibi tsofaffi ne suke yin su, amma sallah ce da manzon Allah ya ambace ta da suna salatul awwabina, sallar masu komawa ga ubangijinsu, wato alamar mutum yana da karfin imani da kuma kyakkyawan fata na samun shiga aljanna a gaina yin sallar duha. Manzon Allah ya bayar da zabi ga dukkan mutumin da zai sallar duha wa salatul duha ko dai ya raka'a biyu ko ya raka'a hudu ko ya raka'a shida ko ya raka'a takwas, duk abinda mutum ya zaba yayi ya halatta, ko wata rana ya biyu, wata rana hudu, wata rana shida, wata rana takwas, haka ake yin sallah ta wanha. Dukan waɗannan suna cikin salloli na nafila waɗanda suke da matukar falala, daga nan gurin sai qiyamul layli, sallolin dare ko cikin ramadana ko wajen ramadana, sallar dare a bace mai daraja. Manzon Allah ya ce mafificiyar sallah bayan sallar farilla ita ce sallar da mutum ya yi cikin duhun dare, kamar yadda mafificin azumi bayan azumin watan ramadana shi ne azumin da mutum ya yi shi a cikin watan al-muharram, wato wata na farko a kalanda ta musulunci. Wannan hadisi yana cikin sahihu muslim. Sallar dare tana ɗaukaka darajar bawa, ubangiji ta'ala ya yabi masu yinta da cewa tatajafa zunubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun wa la ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jaza'an bima kanu ya'malun. Hakalkalin su yana nesa da inda kimfuda su take, domin lokacin da mutum ke tsaye kaga hakalkalin sa yayi nesa da kan katifar da yake bacci sama da lokacin da mutum yake zaune. Yad'una rabbahum khawfan wa tama'an, suna roƙon ubangijin su dukkan tsoron azabar da kuma kyakkyawan fata na samun rahmatsa. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, kuma suna siyarwa daga abin da muka arzuta su. Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun, ba wata rai da ta san me aka ajiye musu, aka ɓoye musu na kyakkyawan sakamako na abin da zai faranta rai a gidan lahira, jaza'an bima kanu ya'malun, sakamakon irin abin da suke aikatawa. Da haka mace musulma tana kokarin ribatar irin waɗannan ayyuka na farala. Sannan mace musulma an san ta da yin azumi na wajibi da kuma yin azumi wanda yake na nafila. Sannan mace musulma an san ta da jin cewa a duk inda ta take, duk inda ta sa kafa, tana jin akwai rakaba ilahiyya ta tare da ita. Abinda ake kira ar-rakabatu ilahiyya, abinda Allah ya faɗa cikin cewa inna Allaha kana alaikum raqiba, a duk inda kuke Allah yana gadin, Allah yana kiwon ku, abinda za ta ce da abinda za ta aikata ta san Allah yana kallanta, kuma ya sa mala'iku su rubuta abinda take da abinda ta aikata. Babu yanda za a yi ta bayyana tsiraicinta a ɗakin da ba na mijinta ba, ta bayyana tsiraicinta a ɗakin da ba nata ba, ba a gidansu ba, saboda tana jin cewa Ubangiji ta'ala yana kallanta, kuma ta san cewa manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya faɗa cikin hadisi sahihi cewa dukkan matar da ta yaye tufafinta a ɗakin da ba na mijinta ba, a gidan da ba na iyayenta ba, to kamar ta keta hijabin da ke tsakaninta da mahaliccinta. Ta san manzon Allah ya faɗa haka, don haka tana kaffa kaffa a cikin rayuwarta. Mace musulma tana yadda da dukkan abin da Allah ya kaddara mata a cikin rayuwa, abu na farin ciki takan ɗauka cewa daga Allah ne ba dabararta bane ba, idan abu ya same ta kinciyar farin ciki ta bakin ciki, kuma takan ɗauka cewa kaddarawar Ubangiji ne, ba ta damuwa, ba ta jin cewa wani ne ya yi mata ko wasu wanta ne suka yi mata. Dan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kawo hoton yadda ya kamata mummuni ya zama a ɗaya daga cikin halayen nan guda biyu. Mummuni na gari idan alkhairi ya same shi sai ya gode wa Ubangiji, baya dingina abin zuwa ga dabararsa, sai ya dingina abin zuwa ga falla ta Ubangiji. Mummuni na gari idan kishiyar alkhairi ya same shi to sai ya yi haƙuri ya jure, baya yin fushi da abin da Allah ya kaddara masa, inda yake cewa ajaban li amri almu'min inna amrahu kulluhu khair in asabathu sarra shakara wa kana khayra Allah wa in asabathu darra sabara fa kana khayra Allah. Abin mamakin lamarin mummuni, al'amuransa gaba ɗaya alkhairi ne, in farin ciki ya same shi sai ka ga ya gode ma Ubangiji, sai hakan ya zame masa alkhairi, tunda Allah ya ce la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la shadid, in kun yi godiya cikin dangin ne'imomi da nake baku zan ƙara muku, amma idan kun bijire kuwa to lallai azabata mai tsanani ce. Wa in asabartu darra sabara fa kana khayra Allah, idan kuwa abin damuwa ya same shi, abu mai cutarwa ya samu mu ne, to sai ya hakuri, hakurin nan sai ya zama masa alkhairi. Tunda a wani wuri Allah ya ce inna ma yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighairi hisab, Allah yana cikawa masu hakuri ladan su ba tare da lissafi ba, ba a kifaya wajen lada ga masu hakuri. Dan haka mutumin ta san wannan, sai zanto dabi'ar ta shine yadda da dukkan abin da Allah ya hukunta game da ita. Mutumina ba ta zuwa wajen boka, ba ta zuwa wajen malamin duba, ba ta zuwa wajen malamin tsubbu don wata bukatar kanta ko kuma don ta cutar da yar uwarta. Wannan ba dabi'ar ta bane ba. Ta san cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya faɗa cikin hadisin da Imam Muslim ya ruwaito, dukkan wanda ya je wajen malamin duba ko boka ya tambaye shi wani abu kuma ya gaskata abinda malamin duban ya faɗa masa, lam tuqbal lahu salatu 40 yawman, ba za a karɓi sallar sa ba ta kwana 40. To sallah kuma ita ce abinda za a fara yi wa mutum hisabi a kai ranar tashin kiyama. Idan ta yi kyau ana sa ran sauran ayyukan su yi kyau, idan ta lalace dukkan ayyuka sun lalace. Ta san cewa manzon Allah ya faɗa cikin hadisin da Imam Abu Dawud ya ruwaito, dukkan wanda ya je wajen boka faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, ya kafircewa abinda aka saukarwa manzon Allah da ya mutu sabata gare shi. Dan haka ba ta yadda zuwa wajen boka ba ko malamin duba. Duk abinda kake son za ta yi a madadin duba sai ta yi istikhara, dan shine abinda manzon Allah ya bayar a madadin duba. Jabir dan Abdullahi yace manzon Allah ya kasance yana koya mana istikhara irin yadda yake koya mana sura daga cikin surorin Alkur'ani din mu iya. Abin da ake kira da istikhara neman zaɓi, kai ne kake son za ka yi aure, kai kake son ka san alkhairi ne ko ba alkhairi ba ne, ke ce wani yake neman ki da aure, kai kake son ki san shin akwai alkhairi wajen aurenku da shi ko babu alkhairi, kai ne kake son za ka fara wani aiki ko za ka fara wani kasuwanci, sai kake son ka san alkhairi ne ko ba zai zama alkhairi ba, abin ya koyi gare ka, to sai ka yi istikhara ko ki istikhara, kuma abin ba wahala. Kuma kai za ka yi da kanka, ke za ka yi da kai, wani tsayawa wani istihara. Yadda mutum zai yi shi ne zai sallar nafila raka'a biyu a kowane lokaci ya ga dama, ko da daddare ko da rana. Waɗansu malamai suka ce ko da lokacin da aka karhanta yin sallar nafila ne ya halatta kai. A raka'a ta farko mutum zai karanta fatiha da qul ya ayyuhal kafirun, a raka'a ta biyu fatiha da qul huwallahu ahad. Yayi tahiyya, yayi salatin annabi, yayi sallama. Sai karanta du'a'ul istikhara da manzon Allah ya koyar da sahabbai. Addu'a da ake yi ta neman zabi din. Inna Allahumma inni astakhiruka bi ilmik wa astaqdiruka bi qudratika wa as'aluka min fadlika al'azim. Addu'a ce. Ka je wajen malami ya rubuta maka ita, ya karanta maka ita har ka iya. Ma'anarta, ya Ubangiji ina neman zaɓinka, ina neman ka yi min zaɓi ta hanyar zaɓinka, ina neman ka bani iko ta hanyar ƙudurarka, ina roƙonka daga falalarka, domin kai ne masarin gaibu, domin kai ne mai falala, falala wadda take mai girma. Ya Ubangiji, in ka san wannan al'amari da zan yi alkhairi ne a gare ni cikin addini na da rayuwata, to ka sauƙaƙe min shi in yi shi cikin sauƙi, da ramin ki ka bani ikon yinsa. Ya Ubangiji, in ka san wannan al'amari da zan yi, za ka ambaci sunan abin, sharri zai zama min a cikin rayuwata ko addini na da ƙarshen lamari na, to ka kawar min shi, ka kawar da ni gabansa, ka canja min alkhairi duk inda yake, sannan ka bani ikon yinsa. Ma'anar abin da kake saki na, idan har mutum yayi wannan babu laifi yayi sau biyu ko sau uku. Ina nufin ya maimaita su biyu ko su uku, kai yau kai gobe kai jibi, ba mafarki za ka gani ba, za ka ji wani abu ne a cikin zuciyarka na natsuwa. Idan Allah ya zaɓar maka yin abin, za ka ji ka natsu da abin a cikin zuciyarka. Idan Allah bai zaɓar maka shi ba, za ka ji zuciyarka ba ta natsu da shi ba. Za ka jina a kan so na abin ko rashin so, a natsuwar zuciya, na akwai lokacin da kana son abu amma zuciyarka ba ta natsu da shi ba. Dai idan ka gina a kan so, wannan baya nuna Allah ya zaɓa maka, dan dama kafin ka istikhara kana so, natsuwar zuciya ake nema. to da zaran ka samu natsuwar zuciya to Allah ya maka zafi, da zaran ka ji zuciyar ka ta kai ta komo to Ubangiji ta'ala bai nufi ka da kai wannan abu kenan, bai maka zafin wannan abu, sai kai kokarin ka yanke shi ka hakura da shi yadda zuciyar ka tana so ka hakura da shi. To wannan shine wajibi ga mutum abinda zai yi madadin duba amadadin zuwa wajen boko. Mace musulma takan lazanci tufafi da ya kamata ya mace musulma ta sa a matsayinta na budurwa ko bazawara ko matar aure, a matsayinta na 'yar makaranta, a matsayinta na ma'aikaciya, takan sanya tufafi da shari'ar musulunci ta amince mace ta sa lokacin da za ta fita da gida. Tufafin da zai rufe jikinta ba inda zai bayyana sai fuskarta da tafin hannunta, tufafin da ba na kwalliya ba, sannan babu ƙanshin turare ta tare da ita, ba ta sanya turare lokacin fita domin haramun ne sanya turare lokacin fita. Takan sanya tufafi na musulunci. Mace musulma ba ta keɓanta inda babu kowa daga ita sai namiji, wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce ba yanda za a yi ɗa namiji ya keɓanta a wurin da babu kowa daga shi sai mace, ba ce sai shaitan ya zama na ukunsu. Mace musulma ba ta yin tafiya daga garin da take zuwa wani gari ita kaɗai, dole sai da mijinta ko muharraminta. Garai ba muharrami ba ne sai dama in akwai dangantaka ta jini da ya kamata ya zama muharrami. Da haka ka'idar musulunci dole sai da muharraminta ko mijinta. Kuma haka manzon Allah ya faɗa cikin hadisi. Wani cikin sahabbai ya ce da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, an rubuta ni cikin sojojin da za su je yaƙi, ga matata kuma za ta je aikin hajji, kuma babu wani muharrami tare da ita, yaya za a yi? Sai manzo Allah ya ce intaliq wa hujja ma'a imra'atik, fita daga cikin sojojin jihadi, je ka tafi aikin hajji tare da matarka wanda ba muharramin da zai tafi tare da ita. Aka cire shi daga cikin sojojin da za ta fi jihadi. To waɗannan ababe da na kidaya ababe ne da in kun lura da su alaƙa ce ta tsakanin mace da mahaliccinta. Yayin da za ta yi ɗaya daga cikin wannan, ba ta neman izinin mijinta, ba ta neman izinin uwanta, ba ta neman izinin mahaifinta, ba ta neman izinin shugabanta ma'aikata, dan za ta yi sallah, dan za ta yi azumi, dan za ta yi qiyamul layli, dan za ta yi waɗannan al'amura duk gaba ɗayansu ibada ne na tsakaninta da mahaliccinta. Sai dai in abu ya zama nafila, dukkan aikin nafila, miji yana da haƙƙi akan mace cewa sai ta nemi izininsa, musamman in ya ci karo da lokacin yana da buƙatar ta kan wani aiki da za ta yi masa ko yana da buƙatar ta a karan kanta. Amma duk abin da yake wajibi ne ba nafila ba, ba ta buƙatar neman izinin miji ko mahaifinta kafin ta aiwatar. Ko miji yana so ko baya so dole ta yi, domin haƙƙin Allah shine abin da yake wajibi mace ta gabatar da shi akan haƙƙin kowa a sararin duniyar nan. Bangare na biyu, alaƙar mace da kanta. Alaƙar mace da kanta a musulunci, na farko ana son mace ta zama mai tsafta, tsaftar jiki, tsaftar tufafi, tsaftar muhallin da take zaune. Ina nufin muhalli ya shafi gida, gida ko ya kunshi falo, ya kunshi ɗaki, ya kunshi kicin, ya kunshi banɗaki, duk wanda yana cikin kewaye inda mace take zaune. Dan mace ta zama mai tsaftar jiki lokacin da za ta fita, amma a je gidanta a ga ɗakinta da datti, a ga kicin ɗinta da datti, banɗakinta da datti, wannan kazama ce ba mai tsafta bace ba. Mai tsafta ita ce wadda ta zanto mai tsafta a dukkan waɗannan ɓangarori, tsaftar jikinta da tufafinta da muhallin da take zaune. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi bayanin tsafta a cikin hadisai masu ɗumbin yawa. Tsaftar tufafi ɗin da tsaftar jiki, ayoyi na Alƙur'ani sun yi ishara zuwa ga tsafta. Ubangiji ta lalace wa siyabaka fatahir, inna Allah yuhibbu at-tawwabin wa yuhibbu al-mutatahhirin, fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Akwai mazajen da suke son tsafta, Allah yana son masu tsafta. Akwai mazajen da suke son tsarki, Allah yana son masu tsarki. Ubangiji ce tufafin kuka tsarkake su. Manzo Allah ce wajibi ne kan kowane musulmi duk kazantarsa Allah kalla a ce ya yi wanka a kowane mako. Manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya bayyana haka cikin hadisai masu ɗumbin yawa. Urwa ibn Zubair ta ne na Asma binta Abi Bakar Siddiq, Allah ya kare ta a gare ta, wanda Asma ita ce yayar ummuna Aisha matar Annabi, yake wa inna lanasma'u darbaha biswa, yace muna wasa a gidan ummu na Aisha yayin da dama abin da yake jan hankalin mu motsin asuwakinta lokacin da take tsarkake hakoranta Aisha matar Annabi sallallahu alaihi wasallam. Wannan hadisi yana cikin Muslim. Ita Aisha da kanta suke cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kana la yarqud laylan wa la naharan fa yastaqiz illa tasawwaka qabla an yatawadda. Manzon Allah bai taba kwantawa barci ya farka ba a daddare ko da rana ba sai sai ya tashi da asuwaki a bakin sa yana son shi hakorin sa kafin ya alwala. Inda yayi barci ya farka ko gingidi yayi ya farka sai ya dauko asuwaki ya son shi hakorin sa, saboda barci na sa yawun bakin kai talla ko yaya minti 10 ne minti 15 ne. To kaga shi manzon Allah nayi, ummu na Aisha nayi, wato shi da matarsa duk suna yi. Da haka ana bukatar tsafta. Wata rana manzon Allah na zauna a cikin masallaci sai ya ga wani mutum gashin kansa a rikide ga datti, ga kuma bai taje gashin kansa ba, sai ya nuna shi da hannu, wato yana umartar sa, yana masa magana da hannu irin maganan bebaye, dan kare masa magana da baki jama'a su ji, ya masa fallaka, yana masa haka, wato fita ka je ka wanke kanka, gyara gashin kanka. Sai mutumin ya fita ya je ya wanke gashin kansa, ya gyara gashin kansa, ya taje ya gyara gemunsa, sannan ya shigo cikin jama'a. Sannan sai manzo Allah ya ce haba haka ba ya ji ba, mutum ya zo kansa da gemunsa a gyare, sai ya fi sama da ya zo cikin datti cikin jama'a. Sai malamai suka ce to kun san cewa dai da tsaftar namiji da tsaftar mace wanne fa muhimmanci? Ko faɗa ne namiji in ya zanto namiji da kyale shi haka ba, to ina ga mace? Nin ma bi aula namiji kansa an ce ya gyara gashin kansa, kare barci a lalace, ya gyara gashin gemunsa, kare barci a lalace, to ina ga mace? Nin ba bi aula ta zanto mai kula da gashin kanta, ta zanto mai tsaftace jikinta, ba a san mace ta zanto kazama a karan kanta. Musulunci ya ci karo da karanta. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya lissafa waɗannan al'amura, yake dukkaninsu suna daga cikin tsarki na musulunci. Abu na farko yanke farci. Abu na biyu haske gashin hamata. Abu na uku haske gashin gaba. Kuma ya nuna cikin wani hadisi gashin hamata da gashin gaba ya kamata cikin kowane kwana 40 a ce mutum ya yi aski. Abu na hudu manzon Allah ya ce aski ko kuma wanke dukkan wata mahada ta gaba inda yake zama wurin matattara ta datti. Mahadar gaba yanzu idan ka lura da mahadar ka sanan wurin gwiwar hannu, daidai nan wurin yakan zama wurin datti. Haka gwiwar ta gaba daidai nan wurin yakan zama wurin datti. Matse matsin cinyoyi yakan zama wurin tara datti. Hamata yakan zanto wurin tara datti. Gindin wuyanka yakan zanto wurin tara datti. Hanci yakan zanto wurin tara datti. Manzo Allah ce dole ne musulmi ya rinka bibitar waɗannan wurare, yana gyara gindin kunne duri ne da tara datti. Ko wanka mutum ya je idan kazami ne, idan ya wanka ya dawo za a gane, idan taɓa kunnen sa gaddi za a ga ka kwakwalo datti. Sai kuma in kai maka haka kai kazanta, bari ka nuna masa kai mai kwanta ne, sai ka dan samu hanci haka ko tishu a hannunka ka ce ka gani kai kazami ne, ka nuna masa. Ma'ana dole sai mutum yana lura da waɗannan wurare, mace sai tana kula da irin wannan. In ba haka ba sai ki zama ku taka a wurin miji, dai idan namiji ana buƙatar haka yana ga mace, dole ana buƙatar ta zama mai kula da irin waɗannan abubuwa. Amma wani sai zauna barke ɗin nan wata ba ta kula cewa barke ya girma ta yanke shi, ko barke na kafa ko na hannu, zaƙo zaƙo kamar kyanwa, ba abin da ya dame ta. Sannan kuma sai zama wurin matattarar datti, datti za ta rinka yanke yanke a yanzu lokacin azumi ɗin nan, datti za ta zo ta yanke yanke salat. Ya za a ci sarrafin kyaji daɗi da wannan barci zako zako a hannun ki, duba ki gani da kanki fa, wanda yake tun da kin ji na faɗa za ki rufe, ba komai rufe don rufin asiri ba komai. Amma dai ko shakka babu dai wannan ba abu ne mai kyau ba, ya kasance kawai an bar farce haka zako zako ko na hannu ko na ƙafa. Da haka mace musulma za ta zanto mai tsafta, mai tsaftar jiki, mai tsaftar gida, mai tsaftar komai da komai, ya zanto a tsaftace. Kuma ku sani cewa tsafta ɗin yana daga cikin rukunin aure. Sannan mace musulma za ta zanto mai kwalliya. Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya taba ganin wata mace hannunta fari sal, sai ya tambaye ta kina da miji? Ta ce eh. Ita kuma hannunki fari sal ko lalle babu ko kunshi babu? Sai ka ce hannun namiji. A ce mace musulma na buƙatar yin lalle, kuma ya kasance ta iya zaɓar design mai kyau. in ma ba ta iya ba ta zaɓo ta kai taya ta zaɓen design mai kyau ko ta sa mijin ya taya ta zaɓen irin wanda yake so ya gani a jikinta a hannunta ko a kafarta babu laifi shi kuma ya karfafe ta akan haka ko da yake wani lokaci akan samu matsala wajen waɗansu mazajen ko da matarsa ta yi lallaye baya yabawa ko da matarsa ta yi kitso baya yabawa waɗansu mazan suna da wannan matsalar ta yi kitso baya ganewa ko ta yi kitso ko ba ta yi ba ta je gyaran gashi ta dawo baya yabawa to wannan yana konawa mata rai da yawa daga cikin mata wannan yana konawa mata rai kai da za ka karanta ta idan ta yi kitso ta dawo ka ce wai 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 gaskiya kitson nan ya yi kyau wace ce ta yi gaskiya wannan ni zan biya ya kamata duk wata ta zo kai duk sati biyu ni zan zo ya kamata kai wannan sai fara mata kwarin gwiwa wace ce sai wannan lallan gaskiya ta iya wai ya kamata a nemo ta to irin wannan yana da kyau amma ta yi ta fito da hannun ta dan yi wasa da shi haka a gabanka wai dan ka gani kamar yadda ake kallon wata jinjirin wata dan ya tsaya kai kuma ba ruwanka ba abin da ya dame ka hakikanin gaskiya ka kashe mata gwiwa wannan ba daidai bane abu na gaba mace musulma a karan kanta ana son ta zanto mai tsakatsakiya wajen abincinta wajen ci da sha da tufafi ta zanto mai bi tsakatsakiya cikin tsarinta na gudanarwa a abinci ta zanto mai bi tsakatsakiya a abinci haka a tufafi wannan ne zai ba ta lafiyar jiki wannan ne zai ba ta karfin jiki wannan ne zai sa ta zama mai nishaɗi wannan ne zai sa ba za ta yi nauyi da yawa ba wannan fa duk malaman musulunci suke faɗa a cikin rubuce-rubucensu kar ku ɗauka cewa a cikin rubuce-rubucen ƴan boko na karanto ko alama duk a cikin littattafai na addinin musulunci manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya faɗa cikin hadisi ingantacce yace ma mala'a adamiyyun wi'a'an sharran min batnihi dan adam bai taɓa cika wani mazubi mafi sharri ba sama da cikinsa a wata kwantena da dan adam ya taɓa cikawa mafi sharri a duniya sama da ciki fa in kana la muhalata fa'ilan in ya zanto dole sai mutum ya cika ciki din to ga yadda zai yi cika ciki din fa sulusun li ta'ami kashi daya ya sa abinci wa sulusun li sharabihi kashi daya ya sanya ruwa wa sulusun li nafasihi kashi daya ya bar wa numfashi wannan hadisi ne ingantacce wanda Imam Ahmad ya rawaito shi wato ya zanto cewa mutum yana tsara cikinsa a haka kar ya zanto mai hadama wajen cin abinci zai ba mutum lafiyar jiki zai ba shi kuzari zai ba shi nishaɗi zai ba shi damar motsi da zirga-zirga cikin sanyin rai kuma zai sa cutuka da dama ba za su shiga jikinsa ba wannan ya tabbata daga Umar ɗan Khattab yake faɗakar da mutane wata rana sai iyyakum wal shaytana fi at-ta'ami wa at-sharab ku kiyaye cika ciki da abinci da abin sha innaha mufsidatu lil jasadi cika ciki a take da abinci da abin sha yana lalata jikin dan adam murisatu lil saqam yana gadar da wato cuta ga jikin dan adam mufsilatu an salati kuma yana gadarwa da mutun kasala wajen sallah da sauran ibadoji wa alaikum bil qasdi bihima ku zanto kuna bin tsakatsakiya wajen abinci ko abin sha fa innahu aslahu lil jasad ya fi sa jiki ya samu lafiya wa abadu an sarf kuma ya fi nisantar da almubazzaranci karshe ma dai ubangiji ta ala cewa wa kulu washrabu wa la tusrifu ku ci ku sha kar ku zanto masu israfi abin da ake nufi da israfi wato almubazzaranci da haka mace musulma ana son ta zama haka mace musulma ana son ta zanto mai kula da ilimi ilimi na addinin musulunci da ilimi na rayuwa wajibi ne wata musulma ta kula da ilimi domin ilimi shi ne dan adam dan adam bangare biyu ne gidan jiki wanda yake ginuwa da abinci da abin sha da iskan da dan adam ke shaka da kuma wurin zama kayatacce mai kyau daga nan gurin sai kuma ruhi rai wanda kuma yake ginuwa a sakamakon ilimi tatacce da mutum zai samu ilimi na addini da ilimi na zamani shi yasa wani mai hikima ke cewa lisanul fata nisfun wa nisfun fu'aduhu wa lam yabqa illa suratul lahmi wad dam wato zuciyar dan adam ita ce rabin kuma shine sauran jikin dan adam abin da ya shafi harshe da sauran amma dai zuciyar dan adam ita ke rabin jikin dan adam gaba daya. Zuciyar dan adam ba abin da yake rayar da ita sai ilimi, ilimin addinin musulunci da ilimi na zamani. Dole ne ya kasance mace tana bada kulawa game da waɗannan bangare, tun a gida ya zanto iyayenta sun dora mata karatu na addini da ilimi na zamani. Da aka kawo ta gidan aure, miji kuma ya ci gaba daga inda iyaye suka tsaya. In ka samu sukunin yin karatu a gida, fa biha wa ni'mat. Ba ta samu sukunin yin karatu ba, sai miji ya sa ta karatu. Na karatu wanda za ta yi koda tana babba, ba a girma da yin karatu. Kuma shi karatu kullum, in ka ce yanzu na yi girma da yinsa, to ka bari aka yi wata ɗaya, sai ka yi da na sanin ina ma na fara tun watan da ya wuce. Aka yi shekara ɗaya, sai ka ci ziya tsaye na ma na fara tun shekara da ta wuce. Idan an ci sa'a ta yi karatu wani mataki na karatu, har ma ta samu wata takardar shaida ta karatu, diploma ko degree na ɗaya ko na biyu, duk wannan baya nuna an wuce karatu. Dole a gida tana da tsari na karatu, tana da wani rukuni a cikin ɗakinta wanda ta ware na littattafai, wanda take nazarinsu lokaci bayan lokaci, kaset da take sauraronsu don haɓaka iliminta, video ko audio kaset waɗanda take yawan sauraronsu don ci gaban ƙwaƙwalwarta. Tana da tsari na sauraron waɗansu shirye-shirye masu amfani a gidan rediyo ko talabijin waɗanda suke da alaƙa da addini ko noma ko kiwo ko kiwon lafiya ko wayewa ko zama na duniya ko rayuwa ko tarbiyyar yara. Gidajen talabijin da rediyo ɗin nan gida Najeriya ko na waje, gwargwadon matakin ilimin da suke da shi da yarukan da suke ji waɗanda za su iya ƙaruwa. Waɗanda ɗan adam yawa kansa wannan tsarin, mace musulma haka ake son ta zama, lokutan ta gaba ɗaya a tsare suke, ba ta bari lokuta su tafi a banza ba tare da ta ƙaru ba. Wato su yi ta wucewa a shirme ko cikin abin da yake baya da amfani, ko kuma amfaninsa ya zama ɗan ƙanƙane matuƙa ƙwarai da gaske. Dole ana son mace musulma ta zama da wannan. Sannan mace musulma ita ce wadda take kwarewa wajen zaɓar ƙawaye na gari. Tun lokacin da take budurwa, haka da bayan ta riga ta zama mace babba matar aure, tana budurwa ƙawayenta na gari ne, haka bayan ta zama matar aure ma ƙawayenta na gari ne. Aboki a wurin ta namiji da ƙawa a wurin ƴa mace suna da tasiri wajen wani irin salon rayuwa mutum yake ɗauka. Shi yasa wani mai hikima ke cewa anil mar'i la tas'al fasal an qarinihi wa kullu qarinin bil muqarin bil muqarin yaktadi. Idan ka tashi sanin mutum baka san shi ba, kuma abokinsa, in ka san abokin shi to ka san shi, ma'ana in ka ga banza ne abokin to shi ma wancan din ya zama mai, ya zama banza. In ka ga nazatsi ne to ko shakka babu wancan zai zama nazatsi. Da haka ya kamata abokin ka ya zama nagari, abokin ka ya zama mai himma da kwazo. Ya kamata kawarki ta zama ta gari, kawarki ta zama mai himma da kwazo. So ake abokinka ya kara maka imani da takawa da tsoron Allah, ka koyi abin kirki ta tare da shi. In ka manta alheri ya tunatar da kai, in za ka yi sharri ya hana ka. So ake kawarki ki koyi alkhairi ta tare da ita, kuna taimakekeniya wajen ayyukan alkhairi ke da ita. In kin manta alkhairi ta tunatar da ke, in za ki yi sharri sai miki wa'azi ta tunatar da ke ta nuna miki ba kyau. Ba kawa ba ce ba wanda za ta rinka buga ki kullum yadda za ki rigima ke da mijinki. Ba kawa ce ta gari ba wanda kullum za ta rinka haɗa ke faɗa da sauran ƙawaye. Haka ba kawa ba ce ta gari wanda za ta rinka haɗa ke rigima da ƴan uwanki, yayyanki ko ƙannanki ko maƙwabtanki, ta rinka nuna ba sa son ki, maƙiyanki ne suna yi miki sharri. Ba ƙawarki ba ce ta gari wanda kullum za ta rinka ƙoƙarin shiga tsakaninki da iyayenki, wannan ba kawa ce ta gari ba. Mace musulma takan kware wajen zaɓen su waye kamata su zama ƙawayenta. Sannan mace musulma kullum takan yi ƙoƙarin jika harshenta da zikirin Ubangiji. Karatun Alƙur'ani mai girma a kowane yini, takan yi ƙoƙari ta ga ta ware wa kanta wani kaso na Alƙur'ani mai girma da take karantawa. Hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, zikiri, alaƙin annabi, daddaɗan zance, umarni da kyakkyawa, hane daga mummuna, duk wannan wani abu ne da ake son ta rinka yin sa a karan kanta. Wannan a ɗabi'ar take nan a karan kanta, haka ake son ta zama. Sannan mace musulma ba a son ta zama haka kawai a zaune ba ta motsi. Ya kamata tana motsi da kanta wajen amfanar da 'yan uwanta. Babu laifi ziyartar 'yan uwanta, idan alkhairi ya faru ta taya su murnar alkhairin da ya faru, idan sharri ya faru ta jajinta musu. Daga nan sai abu na uku, alaƙar ta tsakaninta da mahaifanta. alaƙar mace musulma tsakaninta da mahaifanta alaƙa ce ta da'a da biyayya, alaƙa ce ta rinka jin cewa shugabanni ne a kanta, domin haƙƙin mahaifa haƙƙi ne mai girma. Ubangiji ta'ala ya yi bayanin girman haƙƙin mahaifa a cikin Alƙur'ani a wurare da dama, kamar faɗin Allah ta'ala wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyya wa bil walidayni ihsana. Ubangiji ta'ala ya riga ya hukuntar, ya zartar kada ku bauta wa kowa sai ki iyaye guda biyu kuma ku kyautata musu, kamar kuma inda Allah ta'ala ya ce abdullahi wa la tusriku bihi shay'a wa bil walidayni ihsana, wato ku bauta ma Allah shi kada kar ku hada shi da wani, iyaye kuma ku kyautata musu. Hadisi ya tabbata cikin Bukhari da Muslim daga Abdullahi dan Mas'ud, Allah ya kare da'a gare shi, an tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, ayyul amali ahabbu ila Allah, cikin ayyuka wanne ne ubangiji ta'ala ya fi kauna? Sai manzon Allah ya ce as-salatu ala waqtiha, sallah a farkon lokacinta. Sai aka ce sannan wanne? Sai manzon Allah ya ce birrul walidayn, da'a da biyayya ga mahaifa. Sai kuma aka ce sannan wanne? Sai manzon Allah ya ce al-jihadu fi sabilillah, yin jihadi dan yada kalmar Allah a bankasa. Dan haka wato kenan haƙƙin mahaifa abu ne wanda yake mai girma. Mahaifa din nan koda ba musulmai bane ba, dole mutum zai musu da'a, zai musu biyayya. Sai dai idan sun yi umarni da mutum ya saba Allah, to ba zai musu biyayya akan sabawa Ubangiji ba. Tunda Allah ya ce wa in jahadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma, idan sun yi kokarin janka dora ta akan ka saba wa Ubangiji, ka hada shi da abinda baka da sani akai, to kar kai musu biyayya akan wannan. Wa sahibuhuma fi dunya ma'rufa, wato kai musu da'a da biyayya, kai abokantaka da su a cikin rayuwar duniya, a cikin ayyuka na rayuwar duniya. Amma idan sun ja ka kan wani abu na addini da ya saba wa Ubangiji, ba za ka bi su ba. Wattabi'is sabila man anaba ilay thumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Sannan iyaye guda biyu idan sun haɗu da juna, haƙƙin uwa ya ɗara haƙƙin uba girma. Wani sahabi ya tabbaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin dukkan mutanen duniya, wa ya fi kowa girman haƙƙi a kaina? Sai manzon Allah ya ce mahaifiyarka. Ya ce sannan wa? Ya ce mahaifiyarka. Ya ce sannan wa? Ya ce mahaifiyarka. Ya ce sannan wa? Ya ce sannan mahaifinka. A karo na uku ne sannan ya kawo mahaifi. Sai wannan ya nuna girman haƙƙin wato ainihin mahaifi. Ai mahaifiya akan mahaifi. Dan haka kada ki zanto mai sabawa mahaifai, kada ki zanto mai raina su, kada ki zanto mai wulakanta su. Abu na hudu, mace musulma tsakaninta da mijinta. Na farko ya kamata mu sani cewa aure shari'a ce daga Allah, sannan kuma sunna ce daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Yana daga cikin abinda mace musulma wadda take musulma din ta gari take yin fifiko akan sauran da shi, kyakkyawan zabi wajen aure. Takan zaba ta darbe wajen mijin da za ta aura, takan gina zabinta ba akan dukiya ba, ba akan wadata ko wata kawa ta duniya ba, akan addini da dabi'u na gari. Tunda manzon Allah ya ce za a takum man tardawna dinahu wa khuluquhu fa ankihu, idan mutum ya zo neman aure ya zanto kun yarda da addininsa da dabi'unsa na gari, to ku aura masa. Illa tafa'aluhu takum fitnatun fil ardi wa fasadun 'azim, domin idan ba ku aura masa ba, to za a samu fitna babba a ban kasa da fasadi mai girma. Da haka ya kamata a nan gurin ta zanto mai zabi na addini ga mutum, mai zabi na dabi'u da halaye na gari. Sannan kuma an santa da da'a da biyayya ga mijinta cikin duk umarnin da ya mata wanda bai saba wa Allah ba, domin ta hanyar haka ne mijinta zai yarda da ita. Za ta bashi shawara na gari, kifi baya za ta bayar da gurgo shawara wajen kula da ɗan da ba ita ce ta haifa ba. Sannan mace musulma ta gari takan zanto mai nuna ƙauna ga mijinta, bata yaɗa sirrinsa ga sauran mutane, bata kai kukansa wajen iyayenta, domin idan tana yawan kai kuka wajen iyayenta za ta zo ta shirya ita da shi, iyayen kuma suna ci gaba da jin haushinsa akan kukan da take. Sannan mace musulma takan tsaya tare da miji cikin abin da yake tare da shi na farin ciki, kamar yadda take tsayawa tare da shi cikin abin da yake tare da shi na baƙin ciki. Ba ta ja da baya idan yana cikin matsala, za ta tsaya ta taimaka masa har ya fita daga cikin matsala. Za ta kada ƙafa gwiwarta a cikin rayuwa, kuma za ta taimaka miki da shawarwari na gari.
abu na biyar wanda ina tafiya a gurgurin na ga lokaci ya taho mana kuma na ga tambayoyi da yawa mace musulma game da ƴaƴanta ina son ta zama mai ji cewa ƴaƴa amana ce ta Allah a hannunta da ubangiji ta Allah ya tsaura a hannunta kuma zai masa tambaya akai ranar tashin kiyama dole ne ta tarbiyyance su dan Allah ya ce ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar ya wadanda suka yi imani ku tsare kanku ku tsare iyalinku daga wuta takan yi kokarin kula da ƴaƴanta takan nuna musu rahama da jin kai da tausayi takan nuna musu soyayya ba ta bambanta tsakaninsu da maza da mata duk ɗaya ne a wajenta takan yi musu addu'a ta gari a lokuta da take sa ran anta addu'a takan tsara musu lokutan tafiya makaranta akan kari da lokutan tafiya islamiyya akan kari da lokutan hutunsu da lokacin wasansu da lokacin yin barcinsu da kuma lokacin yin bita na karatunsu takan karkasa awanninsu yaushe ya kamata su kwanta barci yaushe ya kamata su farka takan lura da lokuta na ibadarsu a gaban idanta suke cin abinci a wani tsari ya kamata su zauna zaman cin abincin ka tabbatar sun wanke hannu kafin sun yi bismillah kafin su fara sun ɗauke kwanukan sun mayar inda ake ajewa sun yi hamdala bayan sun kammala sun wanke hannu bayan sun kammala takan koya musu kowane irin tsari takan koya musu tsaftace jikinsu tsaftar tufafinsu tsaftace ɗakinsu da suke kwana kula da shimfiɗinsu duk mace musulma ana son ta zama haka takan taya su zaɓen abokanai na gari idan maza ne ko zaɓen ƙawaye na gari idan mata ne ba yadda za a yi ta kyale ƙawar yadda tana yin ƙawance da yaran da bata san ko su waye ba ko ɗanta na yin abokanai da ƴaƴan da bata san gidajensu ita take zaɓen abokanan don ta san gidajensu gida ne na gari da ake lura da tarbiyya irin yadda ita take lura da tarbiyyar ƴaƴanta ba za ta yadda ba ita tana ƙoƙarin gina tarbiyya ta kyale ƴaƴanta na cakuɗuwa da yaran da za su rusa tarbiyyar da take ginawa ita da mijinta mace musulma ana son ta zama haka sannan mace musulma tana ƙoƙarin ɗorawa ƴaƴanta darasi na tarbiyya gaskiya riƙon amana jarumta tausayi san juna tsakankanin junansu girmama duk wanda ya girme su ko da ba gidansu ɗaya ba ballantana yayyensu ballantana iyayensu ballantana abokanan mahaifinsu ballantana ƙawayen mahaifiyarsu takan koya musu kunya takan koya musu dukkan wani hali na gari takan koya musu ziyarar dangi a lokutan ziyara kamar ranakun juma'a lokutan ƙaramar sallah da babbar sallah takan koya musu lokacin farin ciki su je su kai murna takan koya musu lokacin jaje su je su jajinta idan wani abin jaje ya faru tun suna ƙanana ba su san ma me yasa ake taya farin cikin ko ake taya jaje din ba don su tashi sun saba da irin wannan mace musulma takan haddace waɗannan al'amura da bididdiginsu takan ɗauka cewa ƴaƴanta su ne mafi muhimmancin abu a wajenta bayan mijinta haka ba ta sakaci da su ba ta danka tarbiyyarsu kaɗai a hannun makaranta ko ta danka tarbiyyarsu a hannun talabijin ko ta danka tarbiyyarsu a hannun satellite ko ta danka tarbiyyarsu a hannun ƴan wasan kwaikwayo ba ta yadda da wannan ba ba ta yadda da kallon fina-finai a gidanta sai waɗanda sanin su cewa ba su da asali dangane da tarbiyyar yara wannan shine halin mace musulma ta gari dangane da kula da ƴaƴanta dan uwa musulmi abubuwan da na so in faɗa suna da yawa to amma kuma lokaci ya tafi da yawa ga shi kuma ana cikin watan Ramadan waɗansanku da yawa a ranar suke sannan kuma ga tambayoyi idan na ce zan ci gaba kila tun kuna fahimta kuna riƙewa har za ku zo ba ku iya riƙewa abinda ya kamata shine in dakata a nan gurin abinda na faɗa ya zama daidai ubangiji ta'ala ya sa mai tarayya cikin lada mu duka abinda kuma na yi kuskure ko tuntuɓin harshe ubangiji ta'ala ya yafe mun kuma ubangiji ya nuna mana fulafulanmu don mu gyara والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. abinda ake gane mace musulma ta gari da shi a ga ta kware wajen zaben ƙawaye sai na ce ta zaɓi miji na gari to kuma dole ne ta zaɓi ƙawaye zaben kawaye ko yakan ginu ne duk lokacin da zaka zauna da mutum akan abin da zaka kalli shi ta fuskar addini da kuma rayuwa ta gari, ba kawai rayuwa ta kyalekyale tun duniya ba. Manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya faɗa cikin hadisi ingantacce inda yake cewa masalu al-jalis as-salih wa jalis as-su' ka halil misk wa nafiq al-kir, yace misalin abokin zama na gari, abokin zama wanda ba na gari ba kamar mai dauke da turare ne da mai lula zigazigi a makera. Shi wanda yake dauke da turare ko dai ka saya a wajen shi ko ya baka kyauta ko in kana tare da shi ka ji kanshi ba ka yin hasara. Amma wanda yake lura zuga zigi a makera kuwa ko dai ya bute ka da kura ya kona ka da tartutsi ko kuma ka nuna warin makera ta tare da shi. To haka manzon Allah ya bada misali tsakanin aboki na gari da wanda ba na gari ba. Aboki na gari shine mai dauke da turare, ka sai turare kaga aboki na gari idan ka ce baka shawara ta gari ba yanda za a yi hayin ka zai baka shawara ta gari, zai faɗa maka gaskiya ko baka so. Kawa ta gari za ta faɗa maka gaskiya ko baka so, to shine ka sai turare kenan. Dan ta ne ma sannan aka baka ko ya baka kyauta, aboki na gari zai maka nasiha ko da baka nema ba, kawa ta gari za ta baki nasiha ko da baki nema ba. To kin ga anan gurin kamar mai turare wanda ya baka ba tare da ka saya ba, ko kuma ka ji kancin ko da bai baka ba. Aboki na gari halinsa na gari da kake gani yau da gobe sai ka koya ko da bai tabe maka nasiha ba. Irin yadda kawa ta gari in kina tare da ita hali na gari da kike gani sai ki koya ko da ba ki taba koya miki ba. To haka manzo Allah ya bada misali. Amma idan mutum yana tare da aboki wanda yake ba na gari ba, kina tare da kawa wadda ba ta gari ba, to abin da ke faruwa shine kamar mai zuga zigi a makera. Mai zuga zigi a makera ko dai ya kona ka da wuta ko kuma ka rinka jin warin makera ka tare da shi. To kawa ta gari za su dora shi akan tabi'ar banza, hali na banza, ko kuma ke da kanki ki koya ko da ba ta taba cewa zo ki ba. Dan haka anan gurin aboki na da tasiri ka tare da mutum. Shi yasa manzo Allah ya faɗa cikin wannan hadisin innamal mar'u ala dini khalilihi wal yanzur ahadukum man yukhalil, mutum yakan rayu ne akan addinin abokinsa, kowa ya duba ya ga wa ya kamata ya zama abokinsa. Ita kuma abota ana gina ta ne akan akan san Allah, akan san manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Dan Allah madaukakin sarki ya ce al akhlaqu yawma idhin ba'dhum li ba'd adun illa mutaqin, idan baki zaba kawa ta garba kika zaba gawa wanda take ba ta garba kullun sai ki zuga zaman ku shine ni da mutane da gulma da annimanci da ƙarya da zage-zage da shiga haƙƙin mutane. Da kun zauna a wuri ko biyu in ta uku ta taho kafin ta zo kun ƙare mata kallo, wata tamfa ta sa, wani takalmi ne a kafanta, wani yari ne a kunnanta, wani zobe ne a hannunta, wani aurolo ne a hannunta, a hanya kafin ta zo kuna yi da ita. Da zaran ta zo kuma shikenan a gaisa a yi shiru. Sai wata ta taho kuma sai a haɗu da ita kuma a yi da waccan da ta taho ta hudu. Kun ga wannan ba ƙawayen arziki ba ke. To waɗannan suna da tasiri. Kuma waɗansu ƙawaye ɗin waɗanda ba na gari ba sukan zuga wata ƙawa har ta kashe aurenta tsakaninta da mijinta. Kuma abinda waɗansu ba sa ganewa shi ne bayan sun zuga cikin kashe aure tsakaninki da mijinki sai su je su nemi mijin. Haka tana faruwa. Wata za ta zuga ki don ta nemi mijin daga baya, wata za ta zuga ki don ita tana waje Ubangiji Ta'ala bai sa ta samu miji ba, ki fito ku zama ɗaya ke da ita. Haka tana faruwa. To a nan gurin dole sai kin zaɓi ƙawa ta gari wadda za ta rinka faɗa miki gaskiya, wadda ba za ta rinka haɗa ki haɗa tsakaninki da mijinki ko ɗan uwanki ko kuma sauran ƙawayenki ba. Kuma galibi mata musamman masu ƙananan shekaru sukan ɗauka ƙawarsu ta fi son su ma sama da uwarsu. Haka shawarar ƙawa a wajen su suna da muhimmanci sama da shawarar uwa. Wannan kuma kuskure ne. Babu yanda za a yi uwa da ta haife ki wata ta zo ta san ki sama da ita a duniya. Wannan ba gaskiya bane ba. Haka sai a yi hasara. Kuma ka ce mun biyu.
Alhamdulillah, malam Allah ya baka lada agata kuma abin da kata takar da mai amfanin mu yau da su da mutum shi ya amfani su da tsari. Amma in tambaya ta farko shi ne imam ne ya sanu a sallar la'asar ya sallama a raka'a biyu. Ya kawo raka'a ta uku bayan ma mu sun ce subhanallah a raka'a ta uku ya rutu sai da ake ta sai ya sallama. To ya za a gyara wannan sallar?
Kinci wasu kone wani irin imam ne wanda ke kuma ya yi raka'a ta biyu ya yi sallama sai aka yi subhanallah sai ya tashi sai kuma a raka'a ta uku kuma sai ya sujjada ɗaya sai kuma ya yi sallama. To haka dai wannan dai in dai da zai iya fahimta rikicewa ne dai ba a san dai mene ne ya faru ba shi dai kadai zai iya bayanin me yasa ya samu kansa cikin wannan hali. Amma a nan take tunda yana zaunan bai riga ya tashi ya tafi raka'a ta uku ba da abin da ya kamata yi shine sai ya kara raka'a wato sujjada ta biyu sai ya tashi sai ya kawo raka'a ta huɗu sai ya zauna ya tahiyya sai ya sallama sai ya sujudu baɗi shi kenan ya wadatar duk wannan ƙare-ƙaren da ya sujudan baɗi guda ɗaya ta wadatar a kai. To amma yanzu ai ba mu san yadda yi ba tunda yanzu ana ba da labarin abin da ya wuce. Yanzu su ba mu san me suka yi ba tunda dai dole ba za a ce yanzu sun baro wannan labarin a haka suna jira sai sun ji wannan fatawar ba. Idan ba su yi komai ba haka a kwatsayar da aka faɓa wancan abin yanzu ana jiran a ji wannan fatawar sannan a san yadda aka yi. To kaga kenan wancan sallar gaba ɗaya ba ta yi ba ne ba. Gaba ɗaya ta ba ta yi. Sai an rama ta ke.
Allah ya gama malami
ne. Shi kenan. To shi kenan. A wani abin labari cewa abin ya faru kuma an sake sallar ne gaba ɗaya. Alhamdulillah. Na'am.
Amma da mu san wai na cewa shi dalibi ne kuma yana son shiga itikafi na kwana goma amma yana da jarrabawa a cikin kwana shida sai sai ke fitowa ya rubuta da jarrabawa ta kuma ya koma cikin gaba da itikafi.
A'a ai da zaran ka fito itikafi ya rushe dan shi dai itikafi ba a fita sai dai in za ka kasa shi ne kai na kwana uku daban ka fito ka gama sannan kuma ka in ka gama jarabawa sai ka tashi shiga kuma sai da sauran kwanakin da suka yi saura wannan ya halatta tunda ba lallai bane sai kai kwana goma a jira gaba daya.
Allah ya rahama malam mai tambaya na cewa shin ya halatta wata ba musulma ba ta yiwa wata majiko?
A'a bai halatta ba wadda ba musulma ba ta ga tsaraitin musulma bisa ga zance wanda yake mafi inganci cikin zantukan malamai dan gashin mace tsaraitin ta ne ba a san wadda ba musulma ba ta ga tsaraitin ɗa musulma sai in ya zama larura kamar rashin lafiya abin da ya sa dan gashi tsaraiti ne kuma yana tsaye daga cikin kwalliyar ƙyamaci idan ta ga gashin ne ya burge ta tana iya ba da labari kuma wajen ba da labari ta iya ba da labari ga wanda ba musulmi ba ko ga namiji wanda yake fasiki ta matar wane tana da gashi shi kuma wannan na iya tsarsuwa a zuciyarsa ya zai ya ga matar wane ya zai ya ga gashin matar wane daga nan kofar fasadi na iya faruwa. Wannan shine dalili ko mace musulma fasika ce ba a san a ba ta kai ta gani dan ka taje ta bada labari a wani waje ballanta na mace kuma wanda ba musulma ba wannan dai na cikin ababai waɗanda suke muna sakaci da su dan ba mu san su ba a addinin su. Na'am.
Allah ya ga mace mallan a tsari da wanda yake yi da wannan tambaya shin ya kuma mata musulmi masu zuwa salon wajen gyaran gashi wata akasari ga rubutu ta musulmi ne ke da su
sai su lura ko su musulman su bude wurin gyaran gashin mu da kansu tunda dai sana'o'i ne wanda kuma ana samun kuɗi da su wato mukan zama wai gidadawa komai sai mun waɗanda ba mu sani ba za su yi mana wannan gidadanci ne ya kamata mu ƙarfafi matan su kansu su buɗe wajen waɗannan sana'o'in ko da yake matsalar da ake samu shine waɗansu malamai kuma a waje ɗaya da suke bada mafata wanda wanda zai salon ɗin ma sai tashi ga jahannama amma ta wanka a jahannama kaga wannan ita ba wata matsala ce sadaka da aka samu waɗansu malamai da suka zafafa wajen zuwa salon ɗin ma kamar an je duk wanda zai kamar tashi ga jahannama gaba ɗaya wanda wannan kuskure cikin ado da mata suke yi da kwalliya da suke yi ko shakka babu akwai ababen da suke na haramun amma akwai ababai da suke kuma na halal to sai a tantance wanne ne na halal a ba su dama su yi wanne ne na haram sai a hana su. Yanzu misali ƙarin gashi haramun ne gyara gyarar ido a asketa haramun ne wannan la'anta ta zo cikin hadisi gyara wuciriya wannan haramun ne da nassin hadisi la'anta ta zo akan wannan to kaga wannan gaskiya abin nan amma yanzu kunci abu ne mai kyau mata har na annabi sun yi kunshi sun yi lalle. Wannan mace ta gyara gashin kanta, wannan ba haramun bane ba. Amma mace ta yi bleaching don ta karawa kanta fari, wannan haramun ne, ya shiga cikin tafiyar kalkilla. A dan mace ta yi shampoo ta gyara gashin kanta, wannan bai zama tafiyar kalkilla ba, tunda gashin baya dawama a haka. Yanzu za ta je ta gyara gashin kan yayi kamar na Turawa, amma da an jika shi kwana biyu kuma zai koma yadda yake da, an gulle ta koma gidanta na tsamiya. A ce ta zama tafiyar kalkilla ba. Saboda haka wannan ba za a ce ya zama tafiyar kalkilla ba. Tafiyar kalkilla abin da zai tsaya a yadda yake. Saboda haka wannan shi dai kamata mu yi hatara. Don haka ya kamata a ce su kansu mata musulmai su buɗe wurare na kula da gyaran gashi ɗin ko tsaftar mata ko kwalliyar mata wanda za su rinka yawa ƴan uwansu kuma ya dace da tsafta. A wurare haka da aka ci gaba da yawa kamar za ka gani kamar a Kaduna kamar a Kano akwai inda za ka ga mata musulmai ɗin sun bubbuɗe suna yi kuma ma ba sa yarda namiji ya shiga wajen. Mutum zai kai matarsa amma ba ya da intin ya shiga wajen. Sai dai ta shiga a yi mata ya fito ta fito ta same shi a motar sai ɗauke ta fito. To ya kamata duk irin waɗannan a kawo buɗewa. Har akwai sayar uwa da ta buɗe da take gina wani wuri ƙato ne ma a Kano. Ya kai ni na gani don ta nemi shawara a musulunci mai dace da meye bai dace ba. Wurare sosai na kwalliya ga mata wurin ya ba da ƙaye sosai da sosai. A Turai ta ɗauko hoton abin amma ta zo muka zauna muka yi tebulin ɗin kuma da inda ya dace da musulunci muka ce nan ya dace nan bai dace ba kuma ta rushe. Sosai wuri na kwalliya in dai matarka ta je ta fito shi kenan kawai ba magana. Wuraren ƙayatarwa sosai da kunshi ne da mene ne komai da komai da sauransu. To kaga wannan yana da kyau haka yana da kyau haka don kwalliya ɗin yana da kyau. Sai ko mutum yana da kyau ba sai ya ƙara da wanka ba.
A ɗan yamma su malam har yanzu dangane da zuwa garin da kuma kunshi irin na duniya da ake yi wa mata a ƙafa ko hannu.
Wannan kwanaki wannan haramun ne haramun ne haramun ne haramun ne ba kunshin ne haramun ba shi namijin da yake yi shi ne haramun wannan kuma duk fitila ce da Bature ya kawo. Yanzu wurare na gidajen kwalliya da ake yi a Turai sai ka samu in namiji za a yi masa kwalliya mace za ta yi masa in mace za a yi wa kuma namiji zai mata kaga wata barda. Wai shi namiji ba wanda zai gane ya yi kyau sai mace ce za ta gane ya yi kyau ita ko mace ba wanda za ta gane ya ta yi kyau sai namiji. Saboda haka sai namiji ya je wurin yaran wa zai aske masa gashin hamata ya haske ya yanke masa farce ya aske masa kaza ya yi masa kaza ya yi masa kaza wani mace za ta yi masa wa zai masa tausa duk mace za ta yi masa kaga wani cikin sannan wai kuma ita mace wa zai mata wannan wai namiji zai mata kaga duk wannan kutuwatin shaytan da Allah ce za ta tabbata kutuwatin kira wannan ko bai halatta ba wannan ya kamata mata ne za su yi wa mata koyi.
Allah
ya gawata mana mai tambaya na tambaya ne game da jinin haila ko wata ramadan in an ce sadaka a jini ko kuma azumi ake ramawa. A azumi ake rama babu wata sadaka da jinin
haila da jinin biki dukkaninsu mace za ta rama a jinin
bai zo a sunna ba ko da ce Usman dan Fodio ya ce bid'a ce gaisawa bayan sallah farilla daga yin sallama in ce assalamu alaikum gaisa assalamu alaikum gaisa wannan bid'a ne ba ila asalin cikin sunna
har yanzu ne kan bayan na ci gaba da cewa bayanin ta ga hannu biyu bayan sallama da ake yi a bayan sallah a bid'a ne ta hannu ya addu'a bayan sallah
ta ga hannu ayi addu'a bayan sallah farilla ya saba sunnar manzon Allah bayan sallar nafila shine daji da sunna. A bayan sallar farilla manzon Allah yana yin abin da ake kira du'a ibada addu'o'i na ibada shine azkar astaghfirullah 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 allahumma anta salam wa minka salam tabaraka ya zal jalal wal ikram ya karanta qul huwallahu kafa uku qul a'udhu birabbil falaq kafa uku qul a'udhu birabbin nas ayatul kursi subhanallah subhanallah 33 walhamdulillah walhamdulillah 33 wallahu akbar 34 ko kuma ita ma 33 sukun na kari la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa la kulli shay'in qadir da sauran ababan da suka tabbata a cikin sunna manzo Allah su kadai yake yi in ya gama shi kenan amma idan an gama sallar nafila ko ba a yin wadannan sai annabi ya daga hannu sai ya addu'a wannan shine bambanci tsakanin farilla da nafila.
Ya Allah ya rabu mana mai tsamai wannan dukkan da na so a ga kullun yara mata da wadanda suke cikin madrasan kaya da karmama wannan lokaci
haramun ne ya mace ta sanya kaya wanda zai matsa jikinta ya rinka bayyana raicinta manzo Allah ya nuna dawo da kai haka la'ananniya ce har kuma yake ila annuhunna fa innahunna mal'una ko la'ance su in kun gansu domin su din la'anannu ne. Manzo Allah ya faɗa haka dan kautaka harshe gare su. Dan haka duk wanda take fatan tsira a gaban Allah ranar tashin kiyama bai kamata ta yi haka ba. Haka kuma bai kamata ta kyale kyarta ko kanwata ta yi haka ba. A nan gure ina ganin laifi ne na iyaye. Domin duk uba mai kula da tarbiyya bai kamata ya kyale kyarta ta ci a kan haka ba. Idan kana da ya'ai kai ne zaka san irin dinkin da ya kamata kai. Dan kana zaka sayo a tamfar, kai zaka sayo yadin, kai zaka sayo shaddar, kai zaka sayo lace din. Kai kaya waɗanda suke na mutunci. Babu laifi kai kayan ado. Dan rukuni ne na iya musu dole sai da ado. Amma lokacin da zaka fita sai ka cinye hijabi. In ka je gidan da zaka je unguwa ta linke hijabi ta ajiye ta sai adanta a ciki. Amma ta fito kan titi kamar wanda zaka je zaben sarauni da kyau, tana nuna ado, wannan haramun ne. Kuma tana cikin la'antar Ubangiji. Duk wanda ta yi wannan ta tabbatar tana cikin la'antar Ubangiji tun daga lokacin da ta fita har ta koma gidansu. Don haka ya kamata a yi hasara.
Ainihin malamin mu ta tambaya maka bincikin wannan nauyi na zuwa yau ya kuma mata gargaɗi da kuma da suke wulakan da hijabi. Sukan sa hijabi wani ainihin da ya ɗauko ta yi zuwa ya taɓa da hannayen tsawo. Sannan har yanzu tana so a yi magana a kan irin mata da suke mata da lafiya tsari da banta ko ba wannan nuna gorinsa.
Wannan mutane da yawa suke yin tarayya akan shi irin wannan skirt din. Na farko dai iyaye, na biyu ita yarinya da ta sanya, to wanda ya fi kowa barna a ciki wanda zai ta wallahi kibrahu kelan da ya dinka wallahi ta wallahi kibrahu ke shi ya fi kowa laifi idan an tashi gobe kiyama idan ke buɗe kofar shaitan. Don yanzu wanda ya sayar da giya, da wanda ya dakon giya, da wanda ya sha giya, da wanda ya dafa giya, waye wanda ba la'anar ne wa ciki? Akwai a to wanda sai tsareki wani kuma shi ne ya dinka tufafin aje a tsareki shi ya kawo yayin ma waye shi barna dan Allah kine wallahi ta wallahi kibra ba. Dan haka idan an zo an ci za irin wannan dinkin karka yadda, dan haka sai lallon mata ina jin idan musu yi hankali ba a cikin wannan zamanin da muke ciki suna daga cikin wadanda za su yi hawa halago ba a kiyama in ba su dubo ba. Kuma abin da ya kwarai da gaske yana daga cikin aikin farnan, don saboda kayan da ake wanda za su bidiki kai ka san babu yanda za a yi a auna wannan din in ba ya daura tape din akan jikinta ba. Ya daura tape din ya bi ta kirjinta, ya bi ta kwankwasanta, ya bi ta jikinta, cinya ta ko ina, haka zai rika auna tape din a jikinta. Wani zai minti goma yana auna ta, in yana da alwala kafin ya gama auna ta alwalarsa ta kare, na tabbatar kafin ya gama auna ta alwalarsa ta kare. To wannan irin awo ne kenan. Wannan saba Ubangiji bai halatta ba, bai halatta ba.
Allah ya gawar zama na rubuta da mutane a kan hukuncin yarinyar da ɗauka yarinyar da ta musulun da iya yi ta suke mutuna mata yaya zan yi a ɗauki wannan yarinya da zauna a gabana.
In kin samu damar ɗaukar ta ki ɗauke ta mana, ki ajiye ta a gidanki ko iyayen ba su sani ba, don ki fita addininta ki kula da ita. In kin yi haka kina da lada mai yawa, ki ba ta ilimi, ki ba ta tarbiyya. Irin waɗanda suke ɗaukar irin wannan babban abin da ya kamata su lura da shi bayan sun ɗauke su ba su ilimi, kar su ɗauke su kuma kawai su ribace su wajen yi musu aiki kadai a gida, a lallai su ba su ilimi. Babu laifi su taya ku ayyukan gida amma kuma ku ba su ilimi. Eh, idan ba ku ba su ilimi ba kun ci amanar su. Ya kamata mu gane wannan.
Amma da ya halatta mace ta biya wa mijinta baya idan ya kira ta tuntuɓa, idan mijin yana wani kamar zuzu ko kuma bai yi aduwa da ba.
Kuma abin da ya hada ba'a ko da kina wallahi gaskiyarsu akwai mazajen da suke haka. Kaga wannan ba sabo bane ba, wato kwatar haƙƙi kenan. Wannan wani dan karamin demonstration ne dan kwatar haƙƙi. Babu laifi ta ce ba wai na ki bane kuma ba kai wanka bane ba, amma abinda wani mai hikima yake cewa idan za ka iya cin nasara ta hanyar ruwan sanyi, to karka ce sai ka ci nasara ta hanyar rigima. Yanzu wannan rigima ce kika nema. Akwai kuma hanyar da za ki bi ki ci nasara ta hanyar ruwan sanyi. Ya za ki ci nasara ta hanyar ruwan sanyi? Idan lokacin sanyi ne a wannan lokacin ki ɗumama ruwan ki tun kafin yanzu. Yana zuwa kika tare ki. Bawan Allah wallahi ka gaji. Na mana san an maka ruwa za ka yi wanka. Kika kama shi kika cire masa riga kika ajiye masa kuka tafi ko zo in tuɗa ka wallahi ka gaji baban Sadiqa. Abin to kaga dai baban Sadiqa ne ina jin dole ya daye wanka. Kin ga anan gurin ba tare da kin daga takobi ba, baban Sadiqa dole ya wanka. kar kuma in sai in biji kwano ko akwai wani baban sadiqa ne yaje ne ina jin wannan zaki ci nasara ta wannan hanyar wallahi mata kuna da makamai da dama amma wani lokaci shedan ne yake hana ku yin amfani da su ba wanda yake da rabonci irin mace ba ko mai karfi irin mace haka wani mai hikima yake cewa ba mai karfi irin mace ba rago irin mace yace in za a hada kwanji da kwanji ragwaje ne amma in suka yi ado suka ci damara irin tasu suka kalle ka suka canje girin ido to kuma sai daga kai mai karfi din gaba daya makamin ka da sun zube damar da ka ta kwanci gaba daya to amma ku ne ba ku yin amfani da wannan damar dan haka matukar zaki iya cin nasara ta hanyar lumana ba sai kin cin nasara ta hanyar fada ba amma ina fada muku hakikalin gaskiya da yawa daga cikin mazaje wallahi tallahi kazamai ne kazamai na ƙarfi dan mutumin da zai je ya kwanta a ɗakin matarsa lokacin da zai barci bai wanka ba wannan kazami ne na ƙarfi fa duk namijin arziki lokacin da aka ce bayan isha'i yayi ya tafi gida farkon abin zai fara yi wanka wani kafin ya ci abinci wani bayan ya ci abinci yayi wanka ya ɗauki man goge haƙora ya goge haƙoransa ya shafa mai ya shafa turare ya cire wannan kayan jikin nasa ya sa kayan bacci kuma kayan baccin da zai sa duk lokacin da ya kwana biyu ko kwana uku yana sawa to kuma sun yi da suke na ba wai sai kaga annakiya a nan gurin ba kamar tubufan mai tsire ba haka ake ba ba sai kaga annakiya ba kwana biyu uku sun riga sun canja sai ka sa waɗansu ya kamata kayan barkinka biyu uku hudu biyar ko ma sun fi haka gwargwadon wadatar ka kana wankewa kana sanya turare kuma kullum ma ba turare iri ɗaya ba yau ka sa wannan ta ji ƙanshi daban gobe wancan daban jibi wancan daban sai farin gajin kamar wani ne daban kuma kai da inda iri ɗaya ne kai ɗaya ne to amma har kawai ka zo wanda kai haka ka yi abin nan ba ga gashin hamata ga baka yi wanka ba ga gashin ka baka taje kanka ba ga gemu baka taje baka bar burunji kawai ka tau haka wani ƙarƙuzu da kai to ya za a zauna lafiya da kai wannan ba daidai ba ne ba wallahi tallahi manzo Allah ba haka yake ba kuma duk sahabban manzo Allah ba haka suke ba sun fi kowa iya ado sun fi kowa wai mu sani kazanta sai mu dauka wai kazanta kuma wai ta kawaki da tsoron Allah har ma idan mutum ya ado wai sai a ce wai yayi ado wai na yayi ado na je wani aka ce wai kaga yayi ado kamar ba malami ba sai Allah ya isa wato su malami ma ba sa ado kun dauki addinin ma kazanta wato kun dauki addinin gargajiya wannan su suke tuntar ma da musulunci a kasa gane musulunci ba wanda ya fi manzon Allah tsafta manzon Allah akan gane yaro a Madina in manzon Allah ya dafa kansa sai ajin wannan yaron yayi ne yana ƙarfi a cikin garin Madina saboda ba abinda manzon Allah ya fi so irin turare manzon Allah in zai yi baki tufafin karban baki ma daban tufafin karban baki wani sahabi yace na zo cikin masallaci lokacin da waɗansu ƙabilun Larabawa suka zo shugabannin su ga Abubakar da Umar da manzon Allah yace na gansu a cikin wani tufafi daban taba ganin irin tufafin ba a rannan sai a rannan kowa cikin kwalliya ma'ana wai mun kuma sai mu dauka ta wai kazanta ma kamar wani rukuni ne na addini to ya zame da fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu inna Allaha yuhibbu at-tawwabina wa yuhibbu al-mutatahhirin wa fi yabaka fatahhir Allah ta mu gane
Allah ya ba ta malami an yi maganar bayin mace da yake tiyari da dare ba tare da muhallin ta ba mai tambayar na cewa to misali tana wata makaranta ko haya ta cikin kamar jami'a da sauransu sai aka tura wa ya alƙawari ya dauko ta a mota da sunan ya rage mata hanya ko dai da izini da wannan har da dole
ai ko miji yayi izini ba bai halatta ba muharramin ta zai wancan dole ko muharrami ko miji ai matsalar fatana da girma ba wato rayuwar ta mu ce mun dauke ta da nesa sosai da sosai da addini mukan yi sallah ko saka babu da azumi da zumunci da ragon suna da sadakar uku da wadansu abubuwa wannan duk muna yi wadansu ababai da wanda suka halatta da nufin halatta ba amma yadda muke tsara zamantakewa tana bukatar gyara zamantakewa tana bukatar gyara sosai da sosai ba da hanya wannan bai halatta ya rage mata hanya wannan bai halatta ba muharraminta ne ba muharraminta bane da haka bai halatta ba za ka yi hira za ka yi masa dariya zai mata dariya zai iya sha'awarta ba shi ba mala'ika bane ba ita ma ba mala'ika bace ba
a malami da yake yanayi ne na abin da ya shafi mata musulmai kuma ya san ta ko aure yar uwa tana cewa yaya matsayin iyayen da aka kai musu sadaji na su suka ce ya yi da ɗan amiyar
eh suna da dama su ce sadaki ya yi kaɗan ko a ƙara suna da dama don sun ya gama ji laifi ba sai dai kawai abin da za a tunatar da su din yanzu ba musamman nawa ne aka ba su muka sani 500 aka ce musu ko 700 ko 1000 ko 2000 mun sani ba, amma dai duk da shi sadaki ba a yi masa iyaka ba ta fuskar yawa. Manzon Allah ya nuna cikin hadisi ingantacce yace auren da yafi albarka shine wanda sadakinsa ya zama takaitacce, wato wanda ba a wahala ba da yawa, auren wannan shi yafi albarka, ba a san miji ya wahala da yawa. Shi kuma wahala ya danganci halin miji, wani sai ya kashe 50,000 da wahala ba, wani ya kashe 100,000 da wahala ba, wani kuma 10,000 ma ya wahala, wani kuma 20,000 da wahala ba. Wannan wahalar abu ne da ba yadda wani geji sananne akan kalli samun shi wanda yake mai aure din, wato za mu ga tattalin arzikinsa shi mai aure din, sai mu ga menene abin da ba mu wahalar da shi ba sai mu dora masa, to wannan auren ya fi albarka.
Allah ya ba tsamanin tambaya ta karshe saboda lokaci, a cikin gaskiya ne mutumin da yake tafiya da iyalinsa baya kasar a cikin da yake?
A'a, ba da gaskiya bane ba. Idan iyalinsa na zaune ne a gari, kamar yanzu a ce misali ina da mace tana zaune a nan garin, permanently a nan garin take zaune dindindin, sai na zo nan garin ba zan yi kasar ba. Ina da mace a Maiduguri tana zaune dindindin, sai na je Maiduguri ba zan yi kasar ba. Amma an gaye so na latta nan garin, sai na zo nan garin da matata, ni da ita duk kasar zamu yi. Na je Maiduguri azumin Ramadana ni da matata, ni da ita duk kasar zamu yi sai har mu dawo. Ina fata an fahimta, kai da ita duk matafiya ne, amma kuna zaune a garin ko ita tana zaune a garin, kai ka je ka dawo, kaga wato ainihin idan ka je ka zama ɗan gari dan matar ka tana zaune a gari, wannan shine ake nufi. Idan ita taje da, idan ita matata ta zo inda nake, kamar misali dai ina zaune a Kano, ina da matata tana zaune a Damaturu permanently, sai ta je Kano waje na za ta je ta dawo. To tunda ni mazaunin Kano ne, idan ta je ta gurin ai san ma gida ne, saboda haka ita ma ba za ta yi kasar, ba za ta cika sallah ba, yadda ni ma idan na zo nan gida ne. Magana cewa kasar kwana uku ne ko kwana huɗu ne, haka waɗansu malamai suka faɗa, amma manzon Allah ya zauna a Makka ya yi kwana 18 yana kasar, ya je Tabuka ya yi kwana 18 ko wajen 20 ma yana kasar, don haka dan ka yi kwana 10 kana kasar ba ka yi laifi ba. A aikata manzon Allah ya yi haka.
Allah ya ba ta malam daga ƙarshe, akwai masu bukatar addu'o'i na alheri, akwai wanda suke nema a yi mata addu'a ba ta da lafiya, Allah ya ba ta lafiya, akwai masu neman aure a yi musu addu'a, Allah ya ba su mata da mazaje na gari, akwai kuma masu bukatu na alheri a roƙa musu Ubangiji, Allah ya fadala musu goma na gaba ɗaya albarkacin wannan wata na Ramadana. Sannan kafin addu'ar muna ba waɗanda ba mu karanta tambayoyin saƙon ba cewa an ware rana ya ce Lahadi da zama rana ta musamman don amsa tambayoyi, akwai malamai da za su zo don wannan insha Allah a mako mai zuwa, mu gode ya malamin a shugabance mu da addu'a.
To dukkan wanda suke da buƙatu na alkhairi Ubangiji ta Allah ya biya mana buƙatunmu gaba ɗaya, mazanmu da matanmu, masu neman aure cikin mata Allah ya arzuta su da mazaje na gari, cikin maza Allah ya arzuta su da mataye na gari, kuma malamai waɗanda suke ƙoƙarin karantar da mutane addinin musulunci Allah ba su ƙwarin gwiwa ya albarkaci gidajensu, masu taimaka addinin musulunci ko da dukiyarsu ko da ikonsu Ubangiji ta Allah ya taimake su. ربنا عليك توكلنا وإليك نبنا وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.